Ba saurare Awwal Ahmad Janyau ke fatan kun waye gari lafiya daga sashen Hausa na BBC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an rantsar da sabon shugaban Colombia inda ya sha alwashin murƙushe abin da ya kira ta'addancin masu fataucin miyagun ƙwayoyi. Donald Trump ya yi kakkausan martani ga wani sabon hukuncin kotun ɗaukar ƙara da ya dakatar da aikinsa na gina ɗakin taro a fadar White House. A Najeriya wasu gungun ƴan majalisar wakilan ƙasar sun buƙaci majalisa ta dakatar da hutun da take yi domin gudanar da zaman gaggawa kan wasu muhimman batutuwa.
Harkar kasafin kuɗin nan har yanzu fa ba fa gama 2024 ba, 2025 da 2026 majalisa ta dawo ta kalli waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da muke ganin cewa ba daidai bane ba a kama majalisa a rihe.
To BBC ta zanta da ɗaya daga cikin matan da suka haihu hannun 'yan bindiga waɗanda aka ceto a jihar Kwara bayan shafe wata shida ana garkuwa da su.
Mu mata goma ne muka haifu a wurin, amma duka inda muka dawo da yara masu rai guda biyar ne. Na haihu na yi kwana 40 har nana cikin dorin nan, da an salo mu shi ne an sa mu an kunce shi, ba komai sai mu yi dimamin ruwa mu sha mu kwana.
To muna tafi da filin gane mini hanya, amma zan fara da labaran duniya. Masu saurare Awwal Ahmad Janyau ke muku sallama, kuma a cikin shirin namu na hantsi za ku ji cewar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta bayyana damuwa kan matakin Chadi da Venezuela na ficewa daga kotun. Wani harin mayakan Houthi ya kashe akalla mutum goma a Yemen. A Najeriya masu kasuwancin sufurin jiragen sama na ci gaba da bayyana kalubalen da ke tattare da kasuwancin a ƙasar sakamakon tsadar mai.
Muna cewa man jirgin sama yayi tashin loran zabi zai iya sa kuɗin tikitin jirgin sama ya ƙaru, zai iya sa waɗansu kamfaninnika su tsaye da waɗansu ayyuka da suke yi saboda kuɗin mai ya ƙaru.
To har wa yau a Najeriya sabon ango da amaryarsa cikin waɗanda gwamnatin Kano ta ɗaura wa aure sun ce sun daɗe suna soyayya, amma sai yanzu Allah ya cika musu burinsu.
Farko dai an fara soyayya kuma har Allah ina son sa shi ma yana so na. Kashi Ubangiji Allah ya ta'a wannan dama tashi guda an daura.
Katsiya ba abin cewa wannan rana babban rana mai muhimmanci mai alkhairi a cikin wannan rana. Katsiya mun gode da alkhairi sosai.
To akwai filin lafiya zinariya, amma zan fara da labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16.19.25 da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, har ma da shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Raliya Zubair ce yake fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na ƙarfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaban Zelensky na Ukraine ya yi kira ga kawayen ƙasarsa da su taimaka musu da na'urar kakkaɓo makamai daga sama. Ƙasar Oman ta bi sahun Iran wajen bayyana cewa tattaunawarsu kan sabbin tsare-tsaren da suka shafi mashigin ruwa na Hormuz ta kasance mai kyau kuma mai amfani. Shin ko ya ake kamuwa da ciwon makero?
Duk wanda ya da wanda ke da makero inda yaro ne zai iya daukan makero, kuma shi kansa kwayan cutar da ke kawo makero ana iya samu a dabbobi, misali kyanwa ko kare.
To sai ku biyo mu a cikin filinmu na amsoshin takardunku domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafi da maimaitin filin gani mini hanya, amma yanzu ga labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiya. Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiyar za ku ji cewa a Najeriya gwamnati ta ce ta ba da umarnin fara yi wa tufka hanci ga cin zarafin da ma'aikatan lafiya ke fuskanta yayin gabatar da ayyukansu. A Habasha ayyukan soji a kusa da garin Tigray da ake takaddama akai na haifar da fargaba ga zaman lafiyar kasar. Ita kuwa Amurka ta cimma yarjejeniya ce a boye kan wani batu mai sarkakiya da kasashe akalla 30 na karban mutane waɗanda a ƙarƙashin dokar ba za a iya mayar da su kasashen su na asali ba. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo a cikin shirin sharhunan bayan labarai bayan na karanto labaran duniya.
DW labarun duniya.
Shugaba Trump na Amurka ya sha alwashin ɗaukaka ƙara kan gina wani wato katafaren ɗakin taro a fadar White House. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ta nuna damuwarta kan ficewar ƙasashen Chadi da Venezuela daga cikinta. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci gwajin allurar rigakafin Ebola ta Evervo a kan kuma ga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana. Fauziya Dauda ke farin cikin saki kasancewa da ku a zango na biyu na jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafa da shirye-shiryen hada-hadar kasuwannin duniya da ciniki da masana'antu da ku shiga club da amsoshin takardunku har ma da wasiƙunku masu sauraro. Amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
DW labaran duniya.
Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce Tehran ta kai hari kan jirgin dakon manta a mashigin Hormuz. Shugaba Zelensky na Ukraine na ziyara a Serbia da ke ƙawance da Rasha. Mahara da ke da alaƙa da IS sun kashe mutane da dama a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a barkanmu da wannan lokaci da fatan kun wuni lafiya zango na uku kuma na ƙarshe kuke saurara. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a cikin shirin bayan kun sha labaran duniya muna tafi da shirin jika ƙaru da zaɓi sanka da kuma ra'ayin malamai. To amma bari mu fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
DW labaran duniya.
Iran ta gindaya Amurka wasu sharuɗa da ta ce sai an cika sannan za ta buɗe mashigin Hormuz. Jamus ta gano wasu jirage marasa matuƙa na shawagi a sararin samaniyar sansanin sojin ta yammacin ƙasar. Mahaifin fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya kyaftin ɗin Argentina Lionel Messi ya rasu.
Ƙarfe 7 cicif agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da ƙarfe 6 agogon CU da na gane sashen Hausa na Radio France International. RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan safiya. A Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya bayyana damuwa. Biyo bayan wasu bayanai da ke tabbatar da cewa an yi kokarin ko kuma an fallasa wasu daga cikin bayanai da suka shafi asusun ajiyarsa. Yayin da ana ci gaba da kayarwa rana tsakanin Najeriya da kasashen ƙawancen Sahel wato IUS, a jiya Juma'a ne ministan harkokin wajen Burkina Faso ya bayyana damuwa a kai. Za ku yi cewa Rasha ta sake kai wasu jerin hare-hare kan Ukraine kamar daga jiya Juma'a zuwa wayewar garin yau Asabar. To ga labaran yadda muka same su. Karfe 8 cicif agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 7 agogon CU da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
Abdullahi Isa.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanan labaran duniya na wannan lokaci. A kasar Mali, lauyoyin tsohuwar ministan tattalin arzikin kasar sun bayyana rashin gamsuwar su biyo bayan sakamako da aka gudanar a yayin zaman kotu inda suka bayyana cewa za su rugawa kotun kare haƙƙoƙin bil'adama ta Afirka. Yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin Najeriya da kasashen ƙawance na yankin Sahel a Uganda kuma mai ɗakin jagoran shugaban 'yan adawa kenan Kiza Bizigwe mai shekaru 70 ta bayyana cewa an sake garzaya gidan yari da mijin nata. Ga labarin yadda muka same su
Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad, hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo.
Umaru Sani.
To jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanun labaran duniya. Dakarun tsaron Najeriya sun sanar da kama wani babban mai kawo kungiyar Boko Haram makamai a wani samame da suka kai a jihar Adamawa. Wani hadarin mota ya laƙume rayukan mutane 20 a birnin Bangi na Afrika ta tsakiya. Kasar Oman ta bayyana yijinda ta cimma da Iran kan jigilar jirage a mashigin Hormuz da mai cike da armashi. To yanzu ga labarin yadda suke.
Masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Da farko dai za mu kawo muku labaro, sannan shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labaran tare da ni Fa'iza Muhammad Mustafa. Da farko ga kanun su. Kasar Sin ta yi kira da a magance raunata bangaren ilimi na kasar Sudan. An bayyana manufar soke haraji ta kasar Sin kan kayayyakin Afirka a matsayin wadda ta bude sabon babi a haɗin gwiwar tattalin arziki tsakanin Sin da kasashen Afirka. An kafa sabbin kamfanoni 400 da ke da alaka da masana'antu masu tasowa a Sin a rabin farko na bana.